إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka markazin da'awa wanda muke kira da masallacin Mamman Siraji a wannan gari na Arlit a wannan rana ta Lahadi wacce ta daidai da ranar 4 ga watan Safar hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 20 ga watan 8 2023 miladiya don ci gaba da karatu wannan littafi na mai albarka al-istiqama wallafar Sheikh al-Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taymiya al-Harrani al-Dimashqi alayhi rahmatullah wanda wannan shine zai zama majalisi na 6 a cikin jerin karatutukan wannan littafi a darasinmu na ƙarshe muna nan cikin fasali na farko faslun fi bayani haddis sunnati wal bid'ah fasalin da yake magana akan wato iyaka tsakanin sunna da bid'ah wanda malam ya tabbatar mana da cewa duk wani ra'ayi da aka kirkira a cikin usul ko a cikin furu ko a cikin ibadu ko a cikin siyasa to wannan shari'a ba ta da bukatarsa domin addini wanda Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya cika duk abin da ake bukata da ya shafi wannan abubuwa ba bukatar sai an kirkiro idan an koma alqur'ani da sunna to za a samu bayani dangance da wannan abubuwa to amma wajen fahimtar alqur'anin da sunnan ne aka samu bambanci tsakanin malamai akwai waɗanda suke ganin nassoshin alqur'ani da sunna ba sa iya wadatarwa wajen tabbatar da hukunce-hukunce na shari'a don haka ana buƙatar kiyasi a cikin yawan al'amura na shari'a a cikin yawan abubuwa na shari'a ana buƙatar kiyasi don haka suka bar nusus na alqur'ani da sunna suka tafi zuwa tunani da kokarin kiyasi da ijtihadi da sauransu wa'insu kuma suke ganin a alqur'ani da sunnan zahirinsu kawai za a yi aiki da shi ya wadatar da mutane ba buƙatar wani mafhumi mukhalafa ba buƙatar wani fahwal khitab ba buƙatar wani qiyasul illa ba buƙatar wani alqiyas fi ma'na al-asl da sauransu suka ce saboda haka wajen tabbatar da hukunci na shari'a ba yi aiki ne da zahirin nassi abinda nassi ya zo da shi a zahiri to da shi za a yi aiki su ne yan zahiriya ko kuma abinda aka samu wani nassi ya bada wani hukunci wani nassi kuma ya bada wani bangare in an hada su za a iya fitar da sakamako to shi ma wannan ana iya yi amma ba su yarda da sauran waɗancan hanyoyin ba to shi ne malam yake cewa to duk waɗannan hanyoyin za ka samu akwai kurakurai a ciki waɗancan sun yi jafa'i wa'annan kuma sun yi guluwi ya ce to hanya ta tsakatsakiya ita ce hanyar fuqaha'ul hadis malaman hadisi malamai wanda suke fa'into al'amura na shari'a daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ci wanda ya fuqaha al hadis ba ana nufin wadanda suke wadatuwa da hadisi kadai ba, a wanda suke amfani da hadisi wanda domin hadisai sune suke fassara Qur'ani, asalin shine al-Qur'ani, su kuma hadisai sune suke karin bayani game da shi al-Qur'ani. Akwai fuqaha al hadis irin su Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, to bin hanyar da suka bi wajen fahimtar addini, to ita ce hanya ta tsaka-tsakiya wanda babu gulubi a ciki kuma babu jafa'i. To bayan ya kawo dalilai akan wannan, to sai muka zo kan gabar da muka tsaya inda yake cewa wa innama dhanna kathirun minan nas al-hajata ila ar-ra'y al-muhdath لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص. يتي كأي ديوة رجتك متعني سنة سمان بكات الرأي دعا تكرجرة أتكين الأمر نشرة صبر رسول باسا سام وتصبر رسول سام مسألو لي ما سيوا نعبن ديشا في فروع مسألو لي ما سجرما وانا بزاس إيه شقد سوكر كشن نسوشيبا. To wannan shi yasa suke ganin ko ai dole ma sai an yi aiki da ra'ayi, ai dole ma sai an yi aiki da kiyasi, har suke faɗar waccan ibara innal qiyasa yuhtaju ilayhi fi mu'zami shar'i, ana buƙatar kiyasi a cikin yawan al'amura na shari'a. Yace kamar yadda ake samu a cikin furu al-muwallada, a cikin al-furu al-muwallada kama yujadu fi furu'in fi furu'i man wallada al-furu min fuqaha'i al-kufa, wanda ake samun wannan a cikin mutatafai na furo wanda suka haifar da wannan furo din daga malaman Kufa, wanda har malamin yace amsar da zamu ba su akan wannan fa'inta cewa innal qiyasa yuhtaju ilayhi fi mu'zami shari'a, ce zamu ba su amsa ta fuskoki guda uku a darasin da ya gabata mun karanta fuska ta farko mun shiga ta biyu. فسكة تفرقوا أن كثيرا من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا لا يقع أصلا ديوة دكتكين وإنهم فروع داكا حيفدسوا أكا كدرسوا إنك لا يفارو تهكم تنسك زاني سبودا كياسي كو كذا إنك لا يفارو تهكم تنسك شيني كذا سبودا أصلي كذا دمكي دشي كما غالبون أصول لنزاك أصول نفاسدة sai aje sai aje asali guda daya karkashin sa sai a gina furu'i wato daruruwan furu' karkashin wannan asalin. To idan ka koma sai ka samu asalin shi kansa asalin ma fasid ne, kenan duk abin da aka gina akan sa shi ma rushashe ne, kuma sai ka samu an giggina wasu abubuwa ma wanda ba su riga sun faru ba a muqaddara inda kaza zai faru, to menene hukuncin sa, hukuncin sa shine kaza shine kaza, sai a saba masa hukunci. Alhali Ibn Taymiyyah yake cewa da yawa tare da cewa da yawa daga cikin wannan furu da aka kirkira ba su ma faru ba ko kuma ba sa ma faruwa, la yaqau aslan baya ma faruwa, kuma kana kadalik duk abinda ko baya faruwa to lam yajib lam yajib an tadulla alayhi nusus, ko baya wajaba a samu wato nassoshi su yi nuni zuwa gare shi, ba a samu wani dalili da nassi zai zo da shi wanda zai yi nuni zuwa ga wannan abu, domin abu ne da baya faruwa. To shi ne cewa man tadabbara ma farra'ahu al-muwalliduna min al-furu' fi bab al-wasaya wat-talaq wal-ayman wa ghayri dhalik alima sihhata hadha, duk wanda ya tsaya tadabburin abinda masu kirkira masu kirkiran furo masu haifar da wannan furo din suka kirkira a babin wasiyoyi da saki da babin rantsoyi, to zai san ingancin maganar da muke faɗa. Yace kuma fuska ta biyu wanda ita ma muna cikin karatunta lokaci yayi, yace an takuna tilkal furo wal masail mabniyatan ala usulin fasida, ya kasance wannan furu din da wannan masail waɗanda suka kirkira an gina su ne akan usul wanda suke fasida, lalatattun usul. Yace fa man arafa sunna, duk wanda ya san sunna bayyana hukma zalikal asl, to zai fahimci hukuncin wannan asalin, wannan asalin da aka kirkira zai fahimci hukuncinsa, san cewa asali ne wanda yake lalatacce fasa. Fasaqata tilkal furu' almuwallada kulluha, to sai zama dukkan wannan furu' da aka kirkira aka gina akan wannan asalin duka sai su rushe. Har yi kawo misalai akan wannan wanda ba sai mun karanta ba. To sai mu tafi can inda yake cewa wadhalikal furu' al'azima, to wa'innan furu' masu girma, al-mazkura fi kitabul ayman, wanda aka ambata a kitabul ayman, wa banaha ala ma kana al-mufarri'u yataqiduhu min mazhab ahli al-kufa, ko min mazhab ahli an-nahw al-kufiyyin, aka kuma ko kuma ya gina ta ko akwai gyara ne. وذلك كالفروع العظيمة. نعم. وذلك كالفروع العظيمة. يعني وانه كما كمر الفروع وانه سكي ما سجرمه مثالي المذكورة في كتاب الأيمان. وانه كأنبت كتاب الأيمان. وبناها على ما كان المفرئ يعتقده. يكما جينا وانه فروع أكل أبندشي وانه ya haifar da wannan furo din, ya fitar da wannan masail din, wanda mun ambace shi a baya mai littafin Al-Jami'ul Kabir, wanda yake kudurcewa, ya gina su ne akan abin da yake kudurcewa na mazhabin ahlin nahwul kufa, ahlin nahwul kufa, mazhabi ahlin nahwul kufiyin, mazhabin yan nahwul kufa, wanda mun yi karin bayani akan wannan. Yace fa inna asla babul ayman, yace to lallai asalin babin rantsoyi shine abuju ila niyyatil halif wa qasdihi, ma'ana ba da buƙatar wannan furu da suka assala, in kai rantsuwa kace kaza to hukunci shine kaza, in kai rantsuwa kace kaza to hukunci shine kaza, ba buƙatar wannan, za a tafi zuwa ga asali ne. Asali fa inna asla babul ayman, shi asalin babu na rantsuwa shine abuju ila niyyatil halif wa qasdihi, komawa zuwa ga niyyar wanda ya rantsuwa da kuma nufinsa. Koma zuwa ga niyyarsa, mai niyyarsa a lokacin da ya rantsuwa, a ya rantsuwa ne da niyya kaza, wannan shine asali, ana koma zuwa me yasa ka yi rantsuwa. Yusuf ibn Taymiyyah suka fitar da hukunci akan wannan mutum, ko da yace ya haramta matarsa, za a ce me kake nufi lokacin da ka faɗi wannan, yana nufin ya sake ta to shikenan, yana nufin a ya haramta ta, amma ba wai yana nufin ya sake ta ba, niyyarsa za a koma zuwa gare ta, duka sun tabbatar da wannan, ana koma ne zuwa ga niyyar mutum. Idan yawan macin yawan mace magana abin nan irin kalma wadda take ta kinaya, to za a koma ne zuwa ga me kake nufi da ka faɗi haka, me niyyarka, kana nufin saki ko kuma kana nufin so kake ka hora ta, amma baka nufin ka sake ta. Idan yace a ya faɗa da niyyar saki, so sai a tabbatar da shi a matsayin saki. Misali, in yace a ya faɗa ba da niyyar saki ba, za a tabbatar matukar ba samu ta ƙarina zahira da take nuna gaskiyar ko kuma sabanin abin da yake faɗa ba. To idan aka rasa niyyar ko kuma aka ki gamsuwa da niyyar tashi, ya zama ba a yadda da niyyar sa ba, ko kuma ya zama ba a gane meye niyyar shi kansa ma, ya kasa fahimtar da wace niyya ya yi rantsuwar, to sai a koma zuwa ga mataki na biyu, summa ila alqara'in alhaliya adalla ala qasdi. Abu na farko ana koma zuwa ga niyya ne, in ba a samu wannan ba ne sai a tafi mataki na biyu, shine alqara'in alhaliya adalla ala qasdi, karinoni na hali wanda suke nuni zuwa ga nufinsa. A duba karina daga cikin qara'in din, yace ka sababin yamini wa ma hayyajaha, kamar sababin rantsuwar, me sababi da yasa ya rantsuwar, sai a duba sababin da ya janyo rantsuwar, wa ma hayyajaha, da abin da ya harzuka shi hayyaye rantsuwar, kamar ana iya samun qarina da za ta nuna nufin sanayin rantsuwar. Idan shi ma wannan ba a samu ba, to a lokacin sai a tafi mataki na uku, summa ila al-urfi alladhi min adatihi takallamu bihi, sai a tafi zuwa ga urfi wanda yana daga cikin al'adar shi wanda ya rantsuwar yin magana da wannan urfin, sawa'un muwafiqan lil arabiyya aw mukhalifan laha, sawa'u, wannan urfin ya dace da lugar larabci ko ya saba wa lugar larabci, sai ya yi aiki da urfinsa. Yace fa innal aymana wa ghayraha min kalamin nas ba'dihim li ba'd, domin rantsuri da waninsa daga maganganun mutane sashin su zuwa ga sashi, fil mu'amalati, a wajen mu'amaloli a tsakaninsu, wal murasalat, da aika sakonni, wal musannafat, da wallafe-wallafansu, wa ghayriha, tajma'uha kullaha dalalatul lafzi ala qasdil mutakallimi wa muradihi. Wannan hujjar, wato hujjar lafazi, hujjar lafazin, wato akan nufin mai magana da abin da yayi da manufarsa, shi yake hada su gaba daya. Tajma'uha kullaha dalalatul lafzi ala qasdil mutakallim wa muradihi, shi lafazi yana da dalalarsa, akwai dalil, akwai dalala. Dalili shine abin da zai zama hujja akan abu kai tsaye, dalala kuma abin da za a fahimto daga wani abu a matsayin hujja ga wani abu. Da haka in mutum ya faɗi lafazi, to za a duba dalalan lafazin ne. To lafazin a dalalan sa abin da yake nuna wa rantsuwa, ya rantse da Allah. To nan sai a koma zuwa ga kuma me qasd ɗinsa, kuma me nufin sa, me muradin sa, me nufin sa, me muradin sa na wannan. To duk akan wannan ake gina maganganun mutane, ba akan abin da mutum ya fahimta, wato wanda baya cikin wa'annan abubuwa guda uku da malam ya ambata ba. In an koma zuwa ga muradin ba a samu ba ne, sai a dawo a kalli qara'i, ba a samu ba sai a dawo a kalli urfi. Wannan shi ne, da haka rantsuri da wani rantsuri na maganganun da mutane suke tsakaninsu a cikin mu'amala tsakaninsu ta kasuwa, sakonni da suke aikawa, rubuce-rubuce da suke yi wa juna da sauransu, duka ana duba dalalan lafazin ne akan manufar mai magana. Shi wanda ya yi maganar wannan lafazin da ya faɗa, to me nufinsa? Al-ibratu bil maqasidi la bil alfaz, daka maqsad shi ake lura da shi, ba lafazin ba. Ko da an samu dalalatul lafz din tana nuna rantsuwa, to in qasad din ya saba wa dalala din, za a koma zuwa ga qasad din sa. Yace wadhalika mutanawwi'un bi tanawwi'il lughati wal adat, wanda kuma wannan yana bambantuwa da bambantuwar yarurruka da al'adu, yarurrukan mutane da kuma al'adunsu. Za ka ga yare iri ɗaya, amma abinda waɗannan suke faɗa game da abu kaza ba shi wannan suke faɗa ba. Alfaz ɗin ma za ka ga sun bambanta. Wani lokacin kuma suka ga, wani lokacin za ka ga lafazin ya bambanta, abu ɗaya ne, amma yadda waɗannan suke kiransa daban da Hausa, yadda waɗannan suke kiransa daban da Hausa. Wani lokacin kuma za ka samu lafazin iri ɗaya ne, amma kuma dalalarsa ta bambanta. Satin da ya wuce na yi magana akan kalmar magaji. Kalmar magaji, asalin lafazin kalmar magaji ma me take nufi in ka koma lugar Hausa? Wanda zai gado shine magaji, wanda in an mutu zai yi ne, zai gado. Amma a urfi ba haka ake nufi da ita ba. Ana nufin in a wajen yaranmu ne na Adarawa, ana nufin kanan mata, kanan matarka shine magajinka. Nan dai an kwafsa gaskiya ne, Hausan mu ce, amma dai an kwafsa. Su kuma can in kayi bangaren wajen su maraɗi, aka ce magaji ana nufin yaya ko ƙani, yayan mutum, yaya, yayansa. Kaga kalma ɗaya ce, amma dalalar ta sai ta bambanta. Da zama waɗannan abin da suke faɗa daban wannan su. To kenan idan alƙali ya zo, ka zo aka zo gaban alƙali, aka ce magaji, to dole sai an gane da su, wato urfin masu magana da kalmar, in san faɗe ta me suke nufi. To in an kalli wannan sai aka ga yana bada ma'ana kaza, to kuma sai a koma zuwa ga shi a lokacin da ya faɗa mai qasd ɗinsa. Ta'iwa ma shi kanshi bai ma fahimci manufar, bai ma fahimci qasd ɗin ba. Ta'iwa abin nan bai ma fahimci, bai fahimci ma dalalar ba. Ta'iwa dan mutum zai yi rantsuwa ma shi bai ma fahimci ma yayi rantsuwa ba a lokacin, kawai ya harzuka ne sai yayi rantsuwa. Suna bada misali da wani da yazo gaban alƙali shi yace matar shi bata saku ba, aka ce saboda me? Yace saboda hadisin Abdullahi dan Umar, manzo Allah yace fali talliqha tahira, ya sake ta tana cikin tsarki. Yace shi kuma da ya sake ta bata da arwala, dan haka sakin bai yi ba, ko da ya sake ta bata da arwala. To ga gani da sakin bai yi ba, ya zama ka inci dilalar bafiya ne. Shi kuma wani da ya zo ya alkali, aka ce alkali ya ce saki nawa kai mata, za a rubuta saki ɗaya kai mata ko ce a uzu billah, Allah ya tsare ni in saba ma alkur'ani. Alkur'ani ya ce at-talaqu marratani, ni kuma in yi saki ɗaya ai ce biyu ne mata. Alkur'ani ya ce at-talaqu marratani, aga in yi saki ɗaya ya saba alkur'ani, da aka biyu ya yi. To kaga irin wannan ai ba za a hukunta su da saboda wasu ma fahimci dilalar ba. To balantana wanda zai kasance a dilalar ta bambanta daga wannan zuwa wannan, duk ana la'akari da wannan. Yace wa takhtalifu dalalatu, shi ne cigaban karatun, wa takhtalifu dalalatu bil qara'in al haliyya wal maqaliyya, da haka dalala takan bambanta da qara'in haliyya, qarina ta hali a wani hali aka yi sakin a kaza, wal maqaliyya, da kuma qarina ta maganganu, ku ya kuke faɗa a maqalin ku, a maganan ku in kun ce kaza mai kuke nufi. ثم انما يستدل على المقصود على مقصود الرجل اذا لم يعرف ايش سنن كما انا اتو انا يم حجاني اما اكن منفر متن اما اذا منفر متن تدمو ايت شي دليل اذا لم يعرف اذا ما سن دليلن با اذا ما سن مي دليلن سا ده يي دان صور با تو سي اما يدا ابنده زي فدا ما شي ني نيار تاسا سي دمو شي ني دليل in yace yayi rantsuwan ne saboda kaza, to abin da ya faɗa din da shi za a yi aiki in ba a san maqsud din nashi ba. Fa idza amkana al-ilm bi maqsudihi yaqinan, amma idan zai yi a san manufar sa ta yin wannan magana sani ne yaqini, to lam yakun bina hajatun ila ash-shakki, ba mu da buƙatar mu shakka game da niyyar sa. Haka an riga an san cewa da wace manufa ya faɗi maganar ko yayi rantsuwar, to ba a buƙatar kuma sai an koma zuwa ga niyyarsa. Matuƙar mun san me manufarsa a sani ne yaqini, to ba a buƙatar kuma sai an koma an tambaye shi. Yace lakin min al-umuri ma la tuqbalu min qa'ilihi iradatun tukhalifu adh-dhahir, yace amma daga cikin al'amura akwai abinda ba a karɓawa wanda ya faɗe shi nufinsa, in dai har nufin ya saba wa zahiri. Akwai mana ba komai bane idan ba gane nufin ka ba, za a dawo a tambaye ka me nufin ka, ko da an zo an tambaye ka nufin ka me yasa kai rantsuwar wannan misali, sai ka faɗi dalili. In abin da ka faɗa ya saba wa zahiri, to ba za a yi aiki da abin da ka faɗa din ba. Akwai yanayin da in hakan ta faru ba a karɓa, matuƙar abin da ka faɗa ya saba wa zahiri, sai ce kama idza ta'allaqa bi huquqil ibadi, kamar idan abin da kai din nan na rantsuwa yana da alaka da haƙƙin bayi, yana da alaka da haƙƙin wani, to nan kaga a zahirin abin za a kalla. Saboda in an zo aka tambaye ka kana iya yin ƙarya ka ce ai ga manufar, ta yadda kuma wannan in aka ce kuma a koma zuwa ga nufinka, za a iya cutar da wani a haƙƙinsa, to nan ba za a karɓi wannan niyyar ka ba, ba za a karɓi wannan niyyar taka ba. Domin abu in ya shafi haƙƙi ko ma da kuskure ka yi shi, akwai zamani a kai. Misali ka ja da baya da baya da mota, ka ture ma wani kayansa suka zube ya yi asara, ko ka fito kana billahi allazi la ilaha illa huwa, ba da gangan nai ba, billahi allazi ban gani ba, ba wani da wannan rantsuwar naka, da gangan ne ko ba da gangan ba ne sai ka biya, saboda haƙƙinsa ne. Abu ne da ya shafi haƙƙi. Yace kama fil aqarib wa nahwiha, kamar bangaren abin da ya shafi iqrari, aqarib al-aqarib jam'i min iqrar, kamar yadda ya shafi iqrari. Wani zai iya zuwa ma yayi iqrari yace shi yayi, amma kuma a samu wani dalili da zai nuna ba za a yarda shi din yayi ba, kamar in an fahimci tursasa shi aka yi, yazo ya faɗa a samu dalili, zai zo ma ya faɗa kuma a ki yarda da shi din ne yayi, ko kuma yazo ya iqrarin ba shi bane amma akwai dinala ta zahiri da take nuna shi din ne ba za a karbi wannan ikrarin nashi ba saboda abin da yake da alaka da haƙƙi haƙƙin bayi to akwai halin da koda mutum ya zo ya faɗi magana ba a koma zuwa ga niyyarsa in abin yana da alaka da haƙƙin bayi to wannan shi kuma wani babu ne daban shi sai yake wa hadha muqarraran fi mawdi'ihi wannan abin da aka tabbatar da shi a gurin sa walaysa al-gharadu huna illa at-tamsil yace nan ba mu da wani manufa sai kawai dan mu bada misali ba wai ana son a kawo abin ne daki kawai misali ake so a bada na kuskuren su wadancan mutanen kufa wanda suka koma zuwa ga kiyasi suka bar abubuwa da suke su ne asali ababun rantsuwa da sauransu wa idza kana hadha aslul iman to idan ya kasance wannan shine asalin rantsuwi fa yuqalu lidhalika al-mufarri'u to sai a ce wa wannan mufarri'in wanda ya kirkiri kuma waɗancan abubuwa ya giggina akan asalai rusassu sai a ce da shi idza kana hadha asla qasdihi idan wannan shine asalin nufin sa alladhi huwa fi aksar al-mawadi'i yukhalifu muqtada ma dhakartahu min al-jawabi wanda wannan nufi nashi a gurere da dama ya sabawa manufar abinda ka ambata ko ya sabawa abin wato abinda amsar da ka bayar ko abubuwan da ka rubuta yake hukuntawa misali a littafin ka ka asala wani asali karkashin ka ka sanya ka farra masa'in da yawa karkashin wannan asalin mutum ya rantsuwa kaza to hukuncin sa kaza to sai ya zo sai ya yi rantsuwar kai kuma kana da asalin ka na irin wannan rantsuwar in mutum ya yi ka ga hukuncin ta shi kuma sai aka zo aka tambaye shi yace kuma shi ba da wannan manufar yayi ba shi bai rantsuwa bai fada da nufin rantsuwa ba ko kuma bai fada da nufin kaza ba sai ya zama abinda yake niyyarsa ta sabawa abinda ka assala a littafin ka abinda ka assala din abinda yake hukuntawa tunda abinda ya assala din ai zai hukunta wani abu to sai ya zama niyyarsa ta sabawa abinda asalin abinda ka rubuta ko ka farra'a ka rubuta shi a littafin ka wata mas'ala da ka rubuta to abinda ya fada ya saba ma wannan yace to ba za a yi aiki da abinda kai ka rubuta ba sai dai a yi aiki da niyyarsa asal dinsa za a dauka idza kana hadha asla qasdihi idan ya zama wannan shine asalin nufin sa allazi huwa fi aksar almawadi wanda wannan nufi nashi a gurere da dama yukhalifu muqtada ma dhakartahu ya sabawa manfar abin da ka ambace shi min aljawabi na amsoshin da ka bayar in kaza ya faru ga amsa shi nufin sa ya saba ma wannan wa yunzaru ila alqara'in alhaliyah sannan a zo a yi nazari a dubi qara'in naha ana halin da yasa yayi wannan ko yi rantsuwar a wani hali wa ma'aha sai a samu in an hada la yastaqimu amatul ajuba to yawan abinda ka bayar na amsa baya bazai mike ba abinda ka bayar na amsoshi yawan amsoshin da ka bayar in abu kaza ya faru kaza ne to sai a duba sai a ga wannan abinda ka bayar na amsoshi bazai tafi tare da nufin sa ba ya saba wa nufin sa bazai tafi tare da qara'in haliya ba ya saba wa qara'in haliya wannan sune asalai da ake dubawa a wajen rantsuwa ana duba abin nan ne na farko nufin sa na biyu qarina qara'in haliya sannan a je zuwa maganan urfi to sai aka samu da nufin sa da qara'in haliya duk sun saba wa abinda ka asala abinda ka rubuta a littafin ka to ba za a kalli wannan ba wannan abinda ka asala din ba zai mike tare da abubuwan da ya faɗa ba wa idza udina zalik idan an rasa wannan abubuwa guda biyu wanda shine nufin sa aka kuma rasa qarina haliya wa lahu urfun wa adatun yatakallamu biha sai ya zama kuma yana da urfi da wata al'ada da yake magana da ita wa ghalibu adatin nasi kuma yawan al'adun mutane la yanbani rubuta akwai nuni nan tsakani la yanbani ala almaqayis allati wada'taha kuma yawan galibin al'adun mutane ba sa ginuwa akan kiyasan da kai ka kirkira ka dora wada'taha anta la yanbani ala almaqayis allati wada'taha anta yawan al'adun mutane ba sa ginuwa akan waɗannan kiyasan da kai ka kirkira ka dora. Fa idan kenan jawabul halifin bi misli ma ajabtahum bihi, amsar da ka ba wa masu rantsuwi da misalin irin amsar da ka ba su dinnan, laysa huwa min ash-shari'ati fi ghalibil mawadi, to wannan baya daga cikin shari'a a galibin abinda a galibin gurire inda da ka dora waɗannan asalai naka, saboda abinda shari'a ta bayar wannan shine hanyoyi da ake bi wajen tabbatar da rantsuwa. Nufin mutum qalina haliya urfi, to kai kuma sai zama abinda ka assala ko kuma ka farra'a ka haifar ya saba ma waɗannan abubuwa duka, to sai zama wannan abinda ka wato wannan abinda ka rubuta ba zai zama shari'a ba. Laysa huwa min ash-shari'ati fi ghalibil mawadi, baya daga cikin shari'a a galibin gurere. Misali abubuwan da suke assalawa idan mutum yayi rantsuwa, suka ce idan mutum yayi rantsuwa ba zai sake cin nama ba, yayi rantsuwa ba zai sake cin nama ba, to sai ya samu kifi lafiyayye, sai ya ci kifi, to suka ce to kaga ai kifi nama ne, don haka ya warware rantsuwarsa. Me ya dalilin? Saboda Al-Qur'ani ya ce wa huwa alladhi sakhara lakum al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan, Allah shine wanda ya hore muku teku, lita'kulu minhu lahman tariyan, don ku ci nama wanda yake danye daga wannan teku. Kaga Allah ya kira naman kifi da suna laham, an gane, tun a ce masa laham shikenan, in ka ci kifi ka warware rantsuwa shi ma laham ne. To sai a koma zuwa ga urfi, yanzu idan mutum ya ce ba zai sake cin nama ba, ko ya zo wurin masu nama ya ce a yanka masa naman ɗari, da Allah mai kifi ya ce mai kifi yana da magana, mai kifi a bisa a urfi idan ka ce nama to kifi baya ciki, ko ba an ambace shi da suna nama a Qur'ani, amma a urfi lokacin da zai yi rantsuwa ya ce na rantse ba zan sake cin nama ba, maganin kifi baya zuwa masa kwakwalwa a lokacin, baya zuwa masa kwakwalwa a lokacin, kenan baya daga cikin nufinsa har da kifi baya ciki, domin a urfi nama ba a ce masa kifi, abin nan kifi ba a ce masa nama, kenan in ya ci kifi bai warware rantsuwa ba. Wannan shine in an koma zuwa ga urfi, domin naman kifi ba a ce masa nama. Amma in an koma zuwa ga su abinda suka assala, to kaga sai a ce rantsuwanka ya warware, mun gane, to kaga wannan sai a ce ai to ai ka saba wa shari'a, dan shari'a tana mayar da mutane zuwa ga urfi a irin wannan halin. Yace wala yahtaju babul aymani ila at-tafri', nan tafri' da rubuta aynun ne ba gainun ba, sai a gyara, wala yahtaju babul aymani ila tafri'in, da haka dai shi babin rantsuwi baya buƙatar wani tafri'i da za a farra'a, wanda za a rubuta irin wanda su waɗancan ƴan malaman kufa suka yi, babin rantsuwa baya da buƙatar wannan. Iz hazihi al-usul al-thalasa, domin waɗannan asalai guda uku su ne mai niyyar wanda ya rantsuwa, da kuma mai al-qara'in al-haliya, da kuma mai al-urf wal-ada, waɗannan asalai su ne guda uku a babin rantsuwa, su ake komawa domin tabbatar da rantsuwa. Za ka ba a buƙatar ka farra'a wani abu, iz hazihi al-usul al-thalasa tadbutuhu dabtan hasanan, yana ainihin ɗaure maka duk wasu matsaloli na rantsuwa, ya kiyaye maka su kiyayewa wadda take mai kyau, ma'ana duk abin da kake buƙata, duk wata ƙa'ida da kake buƙata don ka tantance rantsuwan nan za mu ɗauke ta a matsayin rantsuwa ko ba rantsuwa ba ce, waɗannan asalai guda uku sun tabbatar maka da wannan, sun kiyaye maka wannan, ba ka buƙatar wani abu, in ba wannan ka tsallaka wannan, in ba wannan ka tsallaka wannan, dole sai an samu hukuncin da za a tabbatar wa wannan rantsuwar a cikin waɗannan asalai guda uku, rantsuwar ta tabbata ko ba ta tabbata ba, ka warware ko ba ka warware ba, da waɗannan asalai guda uku sun wadatar. Lakin labudda an yakuna al-mufti, yace sai dai dole ne mai fatawa ya kasance mimman yuhsinu an yada'a alhawadith ala alqawaid, ya kasance daga cikin wadanda suke kyautata iya dora ababe da suke abkuwa akan kaidodi na ilimi, wa yunzilaha alaiha, ya kuma saukar da ita akan ta. Dole mai fatawa idan mu yana daga cikin wanda suke kyautata dora hadisa idan ta faru akan kaidodi na ilimi, ya kuma saukar da ita akan kaidodi na ilimi. Wannan shine bambanci tsakanin malami da dalibin ilimi. Shi dalibin ilimi zai haddace qawaid da yawa, ya haddace wannan kaida, ya karanta usulul fiqh, ya san kaida kaza, amma idan wata hadisa ta faru ba zai iya saukar da wannan hadisar akan wannan usul din da ya karanta ba, ba zai iya ba. Amma shi malami wanda yake cikin ar-rasikhuna fil ilm shi ke yin wannan. Satin da yake na bada misali, na ce ga misali na a karatunmu na nahwu, sai kaga ka san ka'idodi na nahwu, ka san fa'ili maf'ul bihi da sauransu, amma idan ka ce kai li'irabi sai ka kasa, sai ka kasa yin li'irabin jumla, amma kuma duk ka'idodin ka san su. To akwai ɗaliban ilimi da suke da wannan, sai kaga mutum kawai ya maida hankali akan abin, ya san hadisai, ya san sahihi, ya san da'ifi, ya yi maka takhrijin kowane irin littafi, amma in ka ce saukar da wannan hadisar akan wata ka'ida ba zai iya ba, sai ya kasa. Da haka wajen fatawa sai ka ga yana ta kurakure a wajen fatawa, amma in ka bashi kowane littafi zai yi maka takhrijin hadisan da suke ciki, ya maka bayani wace ka'ida usuliya ka kawo, zai ga maka usulul fiqh shine kaza shine kaza, usul na kaza shine kaza shine kaza, amma ba zai iya saukar da hadisa akan usul ba, akan qawaid ba. To shi kuma wannan dadewa a cikin mu'amala da ilimi shi yake janyo wannan, mutum ya dade yana mu'amala da ilimi da kuma karatu a gaban malamai da kuma tsarkin niyya, shi yake sa Allah subhanahu wataala ya ba wa mutum irin wannan matsayin. Yace wa kadhalika ma farra'uhu fi bab al-hukm wa siyasati wa ghayriha, to haka ma abinda suka farra'a a babin hukunci da siyasa da wani wannan abubuwan da suka kirkira, yace amatu zalika mabnun ala usulin fasida, yawan wannan an gina shi ne akan asarai gurbatattu, mukhalafatin li shari'a, wanda suka saba wa shari'a, wa hadha, yace wannan kenan wallahu a'lam, Allah shine mafi sani, ko kuma wa hadha wallahu a'lam ma'ana qawl ibn mas'ud, yawa yace wannan Allah shine mafi sani shine ma'anar fadar Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa innakum satuhdisuna wa yuhdathu lakum, ku za ku ta kirkira kuma sai ayi ta haifar muku da matsaloli, ko ku kirkiri bid'o'i sai bid'o'i su jawo muku bala'i, ko ku kirkira sai kirkiran kuma ta jawo, wa yuhdathu lakum, sai wannan bid'an ta jawo fitintinu da bala'o'i da zaman doya da manja har da ma kashe rayuka. Wannan zai ba da misali a gaba akan wannan, inda khawarij suka kashe wasu ma daga cikin sahabbai sakamakon kirkiran bid'o'i da suka yi. Wannan shine ma'anan Ibn Mas'ud, cewa wallahu a'lam innakum satuhdisuna, ku za ku riƙe kirkiran abubuwa na bid'o'i, wa yuhdathu lakum, sai a haifar muku da matsaloli a cikinku, sai matsaloli su ta faruwa a cikinku. ولهذا تكسر هذه الفروع وتنتشر, shi yasa zaka samu irin wannan furo din suna yawaita suna watsuwa, hatta la yadbutaha qa'idatu, har ya sai ya kasance ba wata ka'ida da take iya kiyaye maka su, ba za su iya shiga wata ka'ida ta shari'a ba, li'annaha laysat muwafiqatan lish-shari'a, saboda ka'idodi ne da basu dace da shari'a ba, furo ne saboda furo ne da basu dace da shari'a ba. Fa amma shari'atu, amma ita shari'a, fa innaha kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ita tana nan ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, bu'istu bi jawami'il kalim, an aiko ni da gamammun kalmomi, dunkulallin kalmomi. Hadisi yana nan a Bukhari, mai takhriji ya sa lamba, yace Bukhari ya fitar da shi da lamba ta 2977 fil jihad wa siyar, haka Muslim ya fitar da shi da lamba ta 523 fi awwalil masajid an abi huraira, manzo Allah yace an aiko ni da gamamman kalmomi, yace wal kalimatul jami'a, ita kuma kalma gamammiya, hiya alqadiyatul kulliya, ita ce wanda malamai suke cewa alqadiyatul kulliya wal qa'idatul amma, kuma ana kiranta da qa'idatul amma. Alqadiyatul kulliya iri biyu ce, akwai mujaba akwai kuma saliba. Qadiyya kulliya mujaba ita ce allati hukuma fiha ala jami'i afradiha bi hukmin muthbat, ita ce wadda aka hukunta mata a cikin dukkanin daidaikunta, aka hukunta mata hukunci wanda yake abin tabbatarwa, wanda duk daidaikunta sun shigo cikin wani hukunci da aka tabbatar da shi. Misalin sa faɗan manzon Allah, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram, dukkan abin da yake sa maye to giya ne, kuma duk abin da yake sa maye haramun ne. Wannan qadiyya ce kulliya, qadiyya ce kulliya, don haka duk wani abu da yake sa maye shikenan ya shiga ciki, ya shiga cikin wannan. To akwai akasanta al-qadiyya al-kulliya as-saliba, wadda ita ce wadda suke kira wato hiya allati yuhkamu fiha ala kulli juz'iyatiha bi hukmin manfi, ita ce wadda ake tabbatarwa dukkanin bangarorin ta hukunci korarre, kamar a ce la shay'a min al-insani bi hajar wa la shay'a min al-hajar bi insan, wato ba wani abu daga dutse da yake dan adam ne, kuma ba wani abu daga dan adam da yake dutse ne, mun gane, ma'ana ba wani dutse, ba wani abu daga dutse da zai zama dan adam, da zai zama shi dutsen dan adam ne, kenan an kore dan adamtaka a tattare da dutse, sannan kuma an kore dutse a tattare da dan adamtaka. To wannan shine misalin da suke bayarwa idan sun kawo ta alqadiyya alkulliya as-saliba. To shine ne Ibn Taymiyyah yake bada misali. To haka manzon Allah ya zo da shari'an nan, ya zo da ita ne da al-kalimatul jami'a, kalmomi dunkulallu, al-qadiyya al-kulliya, za a baka wata qadiyya kulliya wadda za ta tattare dukkanin daidaikunta su shigo ciki, duk wanda ya zo kawai za a shigar da shi ciki ne, duk wanda ya zo za a shigar da shi ciki ne cikin wannan qadiyya kulliya. Wani ya taɓa tambaya ta, ina jin na taɓa faɗar wannan magana, cewa me yasa ba a cin kamar ina dalili in kama shi aya ko hadisi, ka san shi ɗan izalar ƙauye haka yake, shi sai aya ko hadisi, in kama shi aya ko hadisi da ta ce cin naman mutum haramun ne, cin naman mutum, inda Allah ta'ala ya ce cin naman mutum haramun ne, sai na kawo aya ko hadisi, to kaga wannan ai ka ce aya za ka bashi ko hadisi zai fitar rigima, don ba za ka lalabo aya da ta ce kar a ci ba, a yi dai ka bashi wata ƙa'ida kulliya. To sai da ce yanzu misali kai idan za ka ci naman mutum ya za ka yi ka ci, yankawa za ka yi, in ka yanka mutum ne hukuncinka, ka yi kisa, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa jazaa'uhu jahannam, in ka yanka shi me ya faru, ka yi kisan kai, yawwa haka ne ce, eh haka ne ce, masha Allah, mace to idan ya mutu ko akuya ce ba za ka ci ba, idan ya mutu ba a yanka ba, mace to ai ko akuya in ta mutu ba a yanka ba za ka ci, kun gane, mace yanzu idan akuya ta mutu ba a yanka ta ba za ka ci, yace ba za a ci ba, saboda me ta shiga daga cikin almaita, inna ma harrama minane hurrimat alaikum almaitatu waddam, an haramta muku duk abin da ya mutu ba a yanka ba, to ko akuya ce ta mutu ba a yanka ba ai ba za ka ci ba, yace haka ne, to kaga in mutun ya mutu baka yanka ba za ka ci ba, saboda ya zama ne ya zama mushi, in kuma ka yanka shi da ranshi ka yi kisan kai, yace to ya gamsu. To kaga irin wannan ayoyi ka ce sai ka nemo aya ko hadisi sai ku ta rigima da shi, to haka shari'a ta zo da dukkanin abubuwa dunkulallu. wani yazo yake cewa yake cewa wani malami an ce alqur'ani ku komai alqur'ani bai bari ba daka shi so yake a gaya mashi qur'ani yanda aka ce ayi burodi yanda ake yin burodi yanda alqur'ani yake ga yadda za a kera burodi shi yake so a gaya mashi yace ai abu mai sauki yace aje a neman mai burodi aka je aka neman mai burodi yace kai da mana bayani yanda ake burodi yace ai ba wani abu bane za a samu gari ne a kwaba a yi kaza a soya a yi gasa shikenan an yi burodi yace shikenan an gama yace to ina aka samu wannan alqur'ani yace alqur'ani fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamu fasalu ahli dhikri ku tambayi malamai yace to ka shi ne ahli dhikri a gane karkashin wannan ayatar sai ka shigar da cewa qur'ani ya yi umarni ya nuna yanda ake yin burodi ta wace hanya fasalu ahli dhikri in kuntum la ta'lamu baka iya baka tambayi wanda iya sai koya maka shine nan ma ne yake cewa wal kalimatul jami'a hiya al qadiyatul kulliya wal qa'idatul amma allati bu'itha biha nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam aka aiko annabin mu da shi faman fahima kalimahu nan ku cire ta utanis din nan kuma da shi ha'u faman fahima kalimahu duk wanda ya fahimci kalmominsa al jawami jawami din shi zai nuna maka ba kalimatun bane inda kalimatun ne ba za a sifata shi da sai da ce jami'a dan haka faman fahima kalimahu al jawami'a alim ihtimalaha li ammatil furu' duk wanda ya fahimci kalmomin manzon Allah wanda suke dunkulallu to zai san ihtimalaha li ammatil furu' to zai fahimci tattarewar ta ga dukkanin furu' baka bukatar sai ka kirkiro ciki kawai karkashin wa'annan dunkulallun kalmomin kowane fara'i zai shiga wanda ba ta hadiha za ka fahimci cewa duka wannan ta zama babu ne ka'ida ce na wa'annan furu'in gaba daya za su shiga karkashin wannan wato ainihin ka'ida ko wa'annan ka'idodin haka duk wani fara'i to za ka sama masa wata ka'ida da zai shiga karkashinta daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam ba sai ka kirkira ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani wannan shine wajahi na biyu alwajhu thalith wajhi na uku annan wajahi na uku fuska ta uku akan me yake magana fuska ta uku yana yin raddi ga waɗancan mutane da suke cewa innal qiyasa yuhtaju ilayhi fi mu'zam ash-shari'a ana buƙatar qiyasi a yawan shari'a shine yake nuna musu ba haka bane mun ji fuskoki guda biyu fuska ta uku annan nususa dalatun ala ammatil furu'i wal waqa'a minan الواقعه ان النصوص داله على عامه الفروع الواقعه نصوشي نشرعه da ake da su qur'ani da sunna dalatun ala amati alfuru alwaqi'a sunnuni kuma sunnuni ne zuwa ga wato gaba dayan furu alwaqi'a furu wadanda suke masu abkuwa duk wani far'i da zai abku to nassi na qur'ani ko sunna yayi nuni ko mai nuni ne zuwa gare shi kama ya arifuhu man ya taharra zalik kamar duk wanda yake kirdadan wannan zai san wannan duk wanda yake bukatar kirdadan wannan ya san hakan to kuma zai sani kama ya arifuhu man ya taharra zalik duk wanda yake kirdadan hakan ya san cewa kowani abu wanda yake wani abu ne fara'i wanda yake waqi' yana shiga karkashin an-nusus yana shiga karkashin nusus ko shiga karkashin wata ka'ida amma da wani nassi yazo da ita dan duk wannan qawaid da ake da su alqawaid ash-shar'iyya da sauran su wannan ka'idodi da aka sa alqawaid al-fiqhiyya duk karkashin nassi ake samu su ba haka kai malamai suke koma gefe su girgir ka'ida ba duk wata ka'ida sai kaga tana komawa zuwa ga abin nan littafi da muka karanta nan tare da malam Sani na abin nan na Usaimin na alqawaid al-fiqhiyya wanda Usaimin yayin sharhi kaga duka kowace ka'ida sai kaga an maida ta zuwa ga wani nassi daga cikin nusus na shara al-mashaqqatu tajlibu at-taysir sai kaga an sama mata wani nassi a cikin al-Qur'ani al-yaqin la yazulu bi-shakk sai a sama mata nassi kowace ka'ida sai kaga an sa ta karkashin wani nassi ne ya haifar da ita da haka hatta qawa'id din ba haka aka kirkire su kawai kamar da su waɗancan suke kirkirar ka'idodin su karkashin kawai wata fa'inta da suka samu daga wani luga ko wani baiti na wani mai waƙe, yayi baiti kawai su dauko kaida daga wannan baitin sai su assalata. Su haka suka yi ta yi. Yawancin usul din da suka assala saka ba akan nasti suke assala wannan usul din ba, karkashin asalin kuma sai ya haifar da furu da yawa. A usul wanda ake da su na fiqhu da sauransu, kowane asali yana koma zuwa ga wani nasti ne na Al-Qur'ani ko Sunna. Shi yasa ce annan nusus dalatun ala ammatil furu alwaqi'a. Daka ko da ai maka hujja da wani fara'i abin nan da wata ka'ida, aka ce ai ka'ida kaza wannan abu kaza yana shiga karkashin ka'ida, to ita ma ka'idan tana shiga karkashin nasi. Kaga shi karshe dai an tike zuwa ga me, wani nasi daga cikin nasoshi na shara. Yace kamar duk wanda yake kirga dan wannan zai san haka, wa yaqsidul iftaa bi mujabil kitabi was sunna, ba mujib ba mujabil kitabi was sunna wa dalalatihima. Kuma yake nufin zai yi fatawa da abinda Al-Qur'ani da Sunna suke wajabtawa, wa dalalatihima da abinda Al-Qur'ani da Sunna suke karantarwa, dalalar su abinda suke karantarwa. Duk wanda yake nufin zai yi fatawa da wannan, to zai san haka, zai san cewa ashe duk wani abu da ake da shi na wani far'i waqi, to zai iya shiga karkashin ko zai shiga karkashin wannan nusus din. Wa hadha ya'rifuhu man yata'ammal, duk wanda yake ta'ammuli da nassoshi na shari'a zai san wannan. Sai ce kaman yufti fil yawmi bi mi'ati futyan bi mi'ati futya, kamar irin wanda zai yi fatawa a yini, zai yi fatawa da fatawa 100 aw mi'atayn ko fatawa 200 a wuni, aw 300 ko kuma fatawa 300 a wuni, wa aksara aw aqal ko sama da haka ko kasa da haka, zai duk zai san wannan inda yana yin yawan fatawa, kuma yana kokarin lalabowa fatawar tashi dalili da Qur'ani da Sunna, to zai tabbatar da haka. Duk wani abu da za a zo masa da shi sai ga akwai dalili a Qur'ani da Sunna da yake nuni zuwa ga wannan. Yace wa ana qad jarrabtu zalika, Ibn Taymiyyah ce ni na jarraba wannan kuma na tabbatar, kai ma ka je ka jarraba. Wa man tadabbara zalik, duk wanda yake tadabburin wannan, ra'a ahlan nusus la ra'a ahlan nusus da'iman aqdara 'ala al-ifta'i wa anfa'a lil muslimina fi zalik. Duk wanda ya tadabburin wancan magana, to zai ga cewa ahlan nusus ma'abuta nasoshi wanda suke ta'ammuli da nusus ba ra'ayi ba, da'imin a koyaushe aqdara 'ala al-ifta'i, su suka fi wato iko da samun damar yin fatawa, su suke da wannan, suke samun damar yin wato fatawa. Wa anfa'a lil muslimina, kuma su suka fi anfanar da musulmi fi zalika a wannan babi na fatawa. Waɗanda suke ta'ammuli da nassoshi, indai da nassoshi suke ta'ammuli, zaka ga su suke da ikon su yi fatawa, sannan kuma su suka fi anfanar da musulmi. Min ahlir ra'ayil muhdas fiye da ma'abuta ra'ayi wanda aka kirkira. Fa innal ladhi ra'aynahu da'iman, yace domin tabbas abinda muka ganshi a koyaushe, anna ahla ra'ayil kufa, ahlir ra'ayi ma'abuta ra'ayi na kufa, min aqallin nasi illan bil futya, sun fi kowa cikin malamai ko cikin mutane sun fi su karancin ilimi game da abinda ya shafi fatawa. Kana zuwa da fatawa, to yanzu sun kwafsa, su dai ba su da wannan kirkire-kirkiren, suna da wannan a kirkiro kaza in ji inda kaza zai faru da kaza, amma kana zuwa da fatawa sai su yi shiru. Sun fi kowa cikin mutane karancin ilimi a wajen fatawa. Wa aqallihim manfa'atan lil muslimi, kuma sun fi mutane karancin amfani ga musulmi, amfanarwa ga musulmi, amfaninsu ga musulmi dan kadan ne, ma'a kasarati adadihim, tare da yawan adadinsu su ahlul ra'ayi din. Wa ma lahum min sultanin, da abinda suke da shi na mulki a hannu, domin daular musulunci a can take a lokacin abin nan, babban birni ake cewa ko asima ta musulunci shine Kufa, tun daga lokacin da Sayyidina Ali ya dauke ta daga Madina ya maida ta Kufa. To kaga can ne shugabanci yake. Wa kasratin bima yunawilunahu min al-amwal al-waqfiyya was-sultaniyya wa ghayri dhalik, da yawan abinda suke samu na dukiyoyi na waqfi, kana jagorancin wani masallaci ko wata makaranta an yi mata waqfi, ta wannan wakafin kake samun kudin da kake gudanar da wannan makarantar baka da matsala da sai ka je ka nema mutane sun yi wakafi sun a'aje da wakafin ake jagorantar wasu makarantu haka kuma akwai kudi ɗaya da su shugabannin suke warewa da ake bawa irin waɗannan manyan malaman wa ghairi zalika da wannan wannan to tare da samun abunna abun da suke samu wani malamin da ba a can yake da zama ba a kufa sai ya ji ya yi noma sannan ya ci sai ya ji ya nema ya samu abin da zai ci sai ya yi kasuwanci amma duk da kasa ya fi su amfani su da komai an ɗauke musu nauyi kana alƙalanci an ɗauke nauyinka kana jagorancin makaranta kana jagorancin masallaci an ɗauke nauyinka ta hanyar waƙafi ko abin da sarakunan suke badawa wa ghairi zalika da wannan wannan thumma innahum fil fatwa amma a wajen fatawa min aqallin nasi manfa'a sun fi kowa ƙarancin amfani falla an yujibu fiha yace yayi kadan kwarai amsar da za su iya bayarwa a wajen tambaya in an musu fatawa ba sa iya bada amsa ko da sun bada amsa dan kadan ne wa in ajabu ko da sun bada amsa fa qalla an yujibu bi jawabin shaf yayi kadan kwarai su bada amsa amsa wartakkiya sai da su baka amsa da za ka kara kidimewa wa amma kaunuhum yujibuna bi hujja amma kasancewar su su bayar da amsa da hujja fa hum min abadin nafi an zalik sun fi kowa nesa da wannan wa sababu hadha dalilin da ya janyo wannan annal a'malul waqi'a su ayyuka waɗanda suke abkuwa yahtaju almuslimuna fiha ila ma'rif ila ma'rifatin bin nusus musulmi a wajen tabbatarwa waɗannan ayyukan hukunci suna buƙatar sanin nasoshi summa anna lahum usulan kaseera sannan kuma su waɗannan mutanen kufa din suna da wasu asalai da yawa wanda suka asala suka kirkira tukhalifun nususa wanda suke sabawa nasoshi ba a gina asalan da ka'idodin ba a gina su akan nasoshi ba kamar ne bayani dazu wallahi indahum min al-furu abinda suke da shi na furu da suka kirkira allati la tujadu inda ghairi wanda ba za ka same su a wajen wasun su ba sai dai a wajen su kadai fahiya ma ma fiha min al-mukhalafati lin-nusus to wa'annan tare da abinda yake cikin su su furu din na abubuwa da suka sabawa nasoshi allati lam yukhalifha ahadun min al-fuqaha akthar minhu wanda ba a samu wasu daga cikin malaman fiqihu sun sabawa nasoshi ba fiye da su ma'ana duk cikin malaman fiqihu su suka fi kowa sabawa nasoshi to tare da hakan ammatuha yawa yawan abinda suke zuwa da shi na furu imma furu'un muqaddara zaka samu ko dai furu'u ne da su ne suka kaddara kawai muqaddara kaza zai faru wani hukunci za mu bashi furu'u ne muqaddara ghayra waqi'a wanda basu abku ba abun ma bai faru ba amma an kaddara shi irin wannan ne zaka samu wa imma furu'un abinnan ko mutaqarraratun ala usulin fasida ko kuma zama furu'u ne mutaqarrara ala usulin fasida ko zama usul ne wanda aka tabbatar da su akan usul wanda suke fasida ɗayan biyu ne da mu ko zama kaddarawa aka yi abin ma bai faru ba kawai aka kaddara shi ko kuma ya zama an gina shi ne amma akan wani asali wanda yake fasid wanda ba a gina shi akan nassi ba fa iza aradu an yujibu bi muqtadaha to idan suka yi nufin za su bayar da amsa da wannan fara'in da suka asala da suka farra'a ko wannan asalin da suka gina ba akan nassi ba idan suka yi nufin za su bayar da amsa akan fatawa da aka yi musu ra'au ma fi zalika min al-fasadi sai su yi sauri su gano abin da yake cikin fatawar na banna da ri'a in dai har za su bayar da fatawar da abin da wannan asali nasu yake hukuntawa to za su janyo banna mai tarin yawa wa inkari qulubul mu'minina alaihim sannan zukatan mu'mini za su yi musu inkari akan wannan su ce ai wannan abin da kuka faɗa ko zahiri ya san kuskure ne to sai su ji tsoron bayar da fatawa fa amsa ku sai su yi shiru da su yi shiru da sun so su bada fatawa sai su ga wannan asali nasu wanda suka gina idan suka bayar da fatawa akan wannan asalin to za su janyo banna za su janyo fasadi za su janyo bala'i sai su kama bakinsu su yi shiru ba za su iya magana ba don ba su zaɓa wa asalinsu to shi yasa ba a samun su da amfani mai yawa a tattare da musulmi a wajen fatawa su dai ba su da waɗancan abubuwa dai amma a wajen fatawa dai Ibn Taymiyyah ya ce sun fi kowa ƙarancin amfani saboda ba da nassoshi suke aiki ba ba da nassoshi galibi suke aiki ba an gane wannan to wannan shine karshen raddi shine karshen wannan fuska ta uku wannan shine karshe wannan fuska ta uku ta raddi akan su daga nan kuma zai shiga wani magana ne yace zai magana akan abin da ya shafi hanyar tantance tsakanin sunna da bid'a yace lakin a'zamul muhim fi hadha albab wa ghayrihi tamyiz as-sunnati min al-bid'a abin da yake komai muhimmanci a wannan babu tantancewa tsakanin mai sunna da bid'a ita ce sabuwar gaba da zamu tashi in mun zo darasi mai zuwa insha Allah a sati na gaba sati mai zuwa insha Allah bana nan zan yi bulaguro insha Allah kenan sai sati na sama zamu tashi daga kan wannan gaba da fatan abin da muka faɗa zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله